daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma Alpha Radio Kumasi a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC kuma wannan karan tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗan bindiga da ake tunanin ɗan Boko Haram ne sun kai hari unguwar Jidar Folo dake wajen birnin Maiduguri inda aka yi ta jin karan harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa haka kuma za ku ji wata kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewa Majalisar Dokokin Najeriya ba ta da hurumin sauya ranakun zabe. Kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau muna son jin ra'ayinku ne kan wani tsari ne zai fi tabbatar da zabe mai sahihanci, farawa da na shugaban kasa da majalisun tarayya ko na gwamnoni da majalisun jihohi. Ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-2-2-5-5 sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke ta janyewa daga yarjejeniyar shirin nuclear Iran ta shekarar 2015 amma Amurka na aiki da abokan kawancenta na kasashen Turai domin ganin akwai ko an kawo ƙarshen abin da zai kawo inganta yarjejeniyar. Ya bayyana cewa Amurka ta gane cewa yarjejeniyar ba ta da wani tasiri akan makamai. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron wanda ya kammala ziyara Amurka cikin makon nan ya bayyana cewa ya yi imanin shugaban Amurka Donald Trump zai cire Amurka daga cikin yarjejeniyar. An ba shugaba Trump zuwa ranar 15 ga wannan watan na watan Mayu mai zuwa. Ya tsayar da shawara akan ko zai saki kakkaba wani takunkumin tattalin arziki da kasar ta Chile akan Iran a sakamakon amincewa da dakatar da ayyukan shirin nuclear ta. Majalisar Dattijan Amurka ta da ra'ayinta suka bambanta ta kada ƙuri'a 57-42 wajen tabbatar da wanda shugaba Trump ya zaba a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Babban daraktan hukumar bincike ta CIA Mike Pompeo wanda aka tsayar a ya sami ƙuri'un dukkan jam'iyyun Republican amma ƴan jam'iyyar Democrat 6 da ɗan jam'iyyar Independent guda ɗaya ne kawai suka yi adawa. Pompeo ya mai gurbin Rex Tillerson wanda shugaba Trump ya kora daga aiki a watan da ya gabata tabbatar da zaɓensa ya ba shi damar halartar taron ƙungiyar NATO da za a gudanar gobe Juma'a a Brussels a matsayin ma'aikacin diplomasiya Amurka. Yayin da ƴan majalisar ƙarƙashin jam'iyyar Republican suka haɗa kai suka marawa Pompeo baya, yawancin ƴan jam'iyyar Democrat sun yi baƙin ciki akan abin da suka gani a tarihin ɗan takarar a matsayin wanda ya nuna ƙyama ga musulmi da kuma ƴan luwaɗi. ƴan jam'iyyar Republican sun ta kira domin marawa Pompeo baya da yin nuni da cewar mambobinsu biyu ne kacal suka ki marawa tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka ta farko a gwamnatin Barack Obama Hillary Clinton baya a shekarar 2019 kuma ƴan majalisu uku ne kacal suka ki zaben John Kerry a kujerarsa a shekarar 2013. Labarin na zo muku ne daga nan sashen na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan agaji 10 sun ɓace a Sudan ta Kudu wanda jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana cewar har yanzu ba a san matsayar labarin ba. Shugaban kula da harkokin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya na Sudan ta Kudu ya bayyana cewa ma'aikatan sun ɓace ne a lokacin da ayar motocinsu ke kan hanyar zuwa Tori da Yei daga Yei a yankin tsakiyar ƙasar. Ma'aikatan sun yi ɓatan dabo ne kwanaki kaɗan bayan wasu ƴan bindiga sun yi garkuwa da wasu ma'aikatan agaji a ƙasar. Naudehu ya bayyana cewa wannan shine karo na uku da ƴan bindiga ke sace ma'aikata a cikin makonni 6 da suka gabata. Sudan ta Kudu ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu hatsarin gaske da ma'aikatan agaji ke fuskanta a duniya. An kashe akalla ma'aikatan agaji 100 tun daga lokacin da aka fara yakin basasa a watan Disambar shekarar 2013. An fara shirye-shiryen ƙarshe na taron koli mai dumbin tarihi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Da safe shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai tsallaka iyakar da sojoji suka yi wacce ta raba ƙasashen Koriya guda biyu a ƙauyen Panmunjom, wuri mai tarihi inda aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta akan yakin da ƙasashen biyu suka yi a shekarar 1953. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai same shi a bangaren Koriya ta Kudu. Wannan zai kasance taron koli na uku tsakanin lardunan Koriya, amma zai kasance taro na farko da shugaban mulkin kwaminasanci na Koriya ta Arewa zai shiga yankin demokradiyya na Kudu. An gudanar da tarukan na shekarar 2007 a Koriya ta Arewa. Kim zai yi tafiya da tawagar wakilai wacce ta kunshi ƴar uwarsa Kim Yo-jong, wacce ta jagoranci tawagar Koriya ta Arewa a gasar wasannin hunturu da aka yi a Koriya ta Kudu. Kim Yong-nam, wanda shi ne shugaban ƙasar marar ikon gudanarwa, sai kuma Kim Yong-chol, wanda shi ne tsohon shugaban hukumar binciken asirin sojojin ƙasar, wanda Koriya ta Kudu ta ɗora wa alhakin nutsewar wani jirgin ruwa mai suna Chohyang na shekarar 2010. Babu tabbacin matar Kim Jong-un za ta kasance a cikin tawagar. A baya-bayan nan ne ta bi mijinta a wata ziyara da ya kai wa shugaban ƙasar China Xi Jinping a birnin Beijing.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Toma da ladayen mutum yau Alhamis ne wasu 'yan bindiga suka kai hari unguwar Jidari Polo da ke wajen birnin Maiduguri, inda aka yi ta jin ƙaran harbe-harbe da fashewar ababen fashewa. Kan haka ne na kira wakilin muryar Amurka na Maiduguri Haruna Dauda, inda na fara tambayar sa halin da ake ciki.
Yawa, kamar yadda muka samu bayani kuma na je na ganewa idanuna, kamar misalin karfe 5 da wasu 'yan mintuna ne na marace, wasu da ake zaton kamar 'yan gungiyar Boko Haram ne aka ce sun kawo hari wannan yanki na area Jidari Polo da kuma bayan High Court, inda mutanen da ke zaune a wannan anguwa suka dinga tserewa daga gidajensu zuwa cikin gari don gudun abin da kakai ya komo. An ce dai an ji ƙaran ababen masu fashewa masu ƙarfin gaske da kuma ƙaran harbe-harben bindigogi a wannan yanki na Jidari Polo da kuma bangaren High Court.
To, ya magana tsaro, ina sojoji suke da wannan maharar suka kawo hari?
Wato, shi ne kusan kullum abin da ke baiwa mutane mamaki. Wannan ba kuma shi ne karo na farko ba na biyu ba da ake zaton cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram na kawo hari kuma ta wannan wuri da na yi maka bayani yanzu, wato bangaren Jidari Polo da High Court. Ba za a iya cewa ga inda waɗannan mutane har suka ratsa suka kuma shamaci waɗannan jami'an tsaro, don kusan ko'ina akwai jami'an tsaro a kewaye suke da garin Maiduguri, har ma an yi irin ƙawanya da akwai irin tono da aka yi na rami, irin rami mai zurfi haka, wadda ba wanda ya isa ya wuce ya shigo cikin garin Maiduguri, in ba dai ta titi zai yi ba. Ta titi kuma inda za ka shigo sai ka haɗu da jami'an tsaro.
To, a halin yanzu me ake ciki akwai yanzu? Ya jama'a suke suna guduwa da gidajensu ne ko an kai musu ɗauki?
Wallahi, gaskiya mutane sun firgita, sun faɗa cikin tashin hankali na gaskiya, saboda ko da nazirci wannan wuri ta ga mutane musamman ma ƙananan yara, wasu na kuka, wasu an gwada su, wasu ana jansu. Za ga wata mace guda ta ɗauki yara biyu, ɗaya a goye, ɗaya a hannu tana ja. Wasu ma ba 'ya'yansu ba ne, 'ya'yan makwabta ne, saboda duk an dai tarwaɗe ba wanda ya san inda iyayensu ke, amma saboda dai jin kai da sauransu sun shiga wani ko wata ta taimaka wajen fito da wannan yara haka.
Akwai bayanan da suke nuna yawan mutanen da suka mutu a wannan hari?
Har yanzu dai gaskiya babu wani bayanai da cewa jami'an sojan Najeriya na sabon gid da ke garin Maiduguri sun fitar da wata sanarwa inda suke kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu. Su ne har yanzu ke komi na hannunsu, kuma an shawo kan wannan labari. Amma magana gaskiya, har yanzu ba su yi bayani takamaimai me ya faru, me su wane ne suka kawo wannan hari, wato asarar rayukansu kuma nawa suka jikata ba a halin yanzu. Sai dai wannan bayanin da suka fitar suna baiwa mutane hakuri, kuma suna cewa su kwantar da hankalinsu game da wannan lamari.
To, Haruna, mun gode kwarai da gaske.
To, ni ma na gode.
To, madalla, to daga Maiduguri sai birnin Abuja, inda wata kotun tarayya ta yanke hukuncin cewa Majalisar Dokokin Najeriya ba ta da hurumin sauya ranakun zaɓe. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗo mana wannan rahoton.
Wannan hukunci ya biyo bayan shigar da ƙara ne da jam'iyyar Accord Party ta yi inda ta kalubalanci matakin da majalisar dokokin ƙasar ta dauka na yin gyara a jadawalin zabe da hukumar zabe ta riga ta fitar. A hukuncin dai mai shari'a Ahmed Muhammad ya tabbatar da hurumin da kundin tsarin mulki ya baiwa hukumar zabe ne inda yace ita ce kadai take da hurumin sa ranakun zabe da kuma tabbatar da an yi zaben a lokutan da aka zayyana. Mai shari'a Ahmed ya ce duk abin da zai tabo wannan hurumi ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. A lokacin da yake mai da martani a game da hukuncin, lawyer da ya kare majalisar ƙasa, Sebastian Horn, ya ce zai daukaka ƙara.
Sections 176, 132 and the rest have been altered by the First Alteration Act, which places INEC under the feet of the National Assembly. So, for these reasons and many more, we are going to test the decision at the Court of Appeal.
Anan ma dai Sebastian Horn yake cewa kashi 176 da kashi 132 na kundin tsarin mulki da aka yi wa gyara ya riga ya maido hukumar zabe karkashin majalisar dokokin kasa. A bisa wannan mataki ne zan daukaka ƙara akan wannan hukunci a kotun daukaka ƙara nan da dan lokaci kadan. Shi kuwa lawyer da ya kare hukumar zabe Thomas Ojo ya bayyana jin dadin sa ne a game da hukuncin inda yake cewa
the judgment is a true representation of the position of the law. The powers given to INEC under the constitution cannot be taken away by an amendment.
Thomas Ojo ya ce majalisa ba za ta iya gyaran hurumin da kundin tsarin mulki ya bayar hukumar zabe haka nan kawai ba. Akwai matakan da ya kamata a bi idan buƙatar hakan ta taso. Shi ma dai shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu a dokar ne a bisa hujjar cewa ta tabo wani bangare na kundin tsarin mulkin kasa da ta hana majalisar ta yi gyara akan jadawalin zaben da hukumar zabe ta fitar watan Nuwamban bara, inda a ciki za a yi zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun ne kafin a yi na gwamnoni da ƴan majalisun jihohi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, in an jima kadan zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau muna son jin ra'ayinku ne kan wani tsari ne zai fi tabbatar da zabe mai sahihanci, farawa da na shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya ko na gwamnoni da ƴan majalisun jihohi. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa to plus da 1 sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Bauchi. Wane ne akan layi?
Hassan ne, Hassan Bahaushe ne daga Bauchi karamar hukumar Shira.
To Hassan Bahaushe, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka kan wannan maudu'i namu na yau?
Ra'ayina na fito dai a fara yin zabe na shugaban kasa.
Me yasa kake son a fara yin shugaban kasa?
Zabe na shugaban kasa. Shi ne za mu sa.
Yalo Hassan Bahaushe, kana ji na?
Shi ne mu zabe. Mu zabe wanda suka ya kamata mu zaba, wanda suka cancanta. Sauran wanda ba su cancanta ba kuma wanda ba za su yi mana aiki ba, ka ga ba za mu zaɓe su ba, sai mu bayar da su.
To Malam Hassan, mun gode da wannan ra'ayin naka. Bari mu je birnin tarayya Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja?
Assalamu alaikum. Sunana Kabiru Muhammad Gama.
Kabiru Muhammad, muna sauraron ka.
To bayanina anan shine abin da yake magana akai maganan tsarin mulki suke canja zabe maganan shi akan su kuke magana ko?
Haka.
To ni a fahimta ta wannan abin kawai illa san rai ne kawai nauyin su mutane kawai, amma gaskiyar magana yadda abu yake da shine yafi dacewa, shine yafi tantanta akan kowane mai hankali da mai tunani kuma.
Wato kar a sauya fasalin zaben kenan ko kuma ranakun zaben da
shi. Gaskiyar magana shine gaskiyar magana yadda yake da shine yafi dacewa.
To Malam Kabir, mun gode da wannan ra'ayi kinaka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
To Sharfila Hashim Gumal, barka da yammaci.
Barka da yamma, wake magana?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To kaga su yan majalisa kusan sun riga sun gaskiya talaka, wanda ma bai makaranta bai san kan zabe ba, ma yanzu sun gano tunda suka nuna ba mai tansu a fili suka nuna, wani bai ma sanya tsarin zaben ba, amma dai jinga ji suna cewa a juya a fara nasu, kowa ya gano su gaskiya. Kuma shawara na shine dole ne muna fara shawara a fara na shugaban kasa, ka gane? Sai na shugaban kasa, sai a zo a yi na gwamnoni, sannan sai a zo a yi na majalisa, sauransu da sauransu.
To Murtala, wasu na cewa
amma sun shiru tuntuni, wani ma ba zai gane me suke yi ba, amma kowa ya gane so suke kawai sun ci su ka da shugaban kasa misali.
Murtala, wasu suna cewa sun yi haka ne domin su baiwa shugaban kasa damar lura da sauran zabuka da za a yi.
To shugaban kasa ai ba INEC bane, shi ma faran zaben zai je kada ne. Shi ba hukumar zaɓe ba ne, balle zai kawai sanya kwamfutoci a gaba yana ganin da ake zaɓe. Yana kaɗa gidan shi ke zuwa zauna yadda muke gani kenan. Kaga wannan amni dai ba hujja ba ne a gurina, da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Yanzu haka layukan mu a buɗe suke, sai a yi ta gwada mu. Idan Allah ya ba da sa'a an same mu, sai a zo a faɗa mana ra'ayoyi. To yanzu mun sami kira daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? Bauchi, akwai mutum akan layi daga Bauchi?
Kana magana ne da Muhammad.
To Malam Muhammad, to muna sauraron ka, amma menene ra'ayinka?
Ra'ayina dai shine gaskiya fara zaben nan na ƴan majalisa. Dozon hakan shine mafita, saboda wani ba zai fashe da wani ba. Bare ya zo a yi sak daga sama har ƙasa.
Wato kana nufin a fara da ƴan majalisu kace?
Eh, haka ya zuwa Allah.
To mun gode da wannan ra'ayi naka Muhammad. Bari mu je kuma Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja?
Kuna magana da Salisu Ali ne daga Abuja nan kuwa.
To Malam Salisu, muna sauraron ka.
Wallahi. To gaskiya ni ra'ayi na ya kamata a yi kamar yadda aka shirya a gidan wasannin zabe. Kada ce za a canza yadda aka tsara shi din nan a bashi a haka.
Wato yadda hukumar zaɓe ta tsara kayanta a ban mata haka,
yadda hukumar zaɓe ta shirya a yi bashi hakan nan ba tare da an canza shi ba.
To kuma ne dalilin ka?
Don shi ɗaya dalilin shine wannan zai kawo zaman lafiya, ya ba ainihin ƴan Najeriya wato damar zaɓen wanda suke so ba tare da an cusa musu wani ra'ayi ba, ko da kuɗi ko kuma da ainihin ƙarfin mulki na wasu mutane ƴan tsirayi wanda ba sa so zaman lafiya a ƙasa.
To Malam Salisu, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Shi ne Muhammadu Sani Boka, kagarar Niger State, Rafino State.
Muhammadu Sani, muna sauraron ka.
Ni ra'ayina na tafi a sake a fara zaben shugaban ƙasa, sannan zuwa gaba sai a yi na majalisu. In ba haka ba, ƴan majalisu suna so su gyara shugaban ƙasa ne.
A ta yaya za su kada shi?
A saboda sai tsoron mai tansu yi ne a yi, kowa kuma ya bayyana, kowa ya fahimta abin da suke da shi.
To wannan tsarin sun ce ana yin sa a can baya, da yanzu an suke son su dawo da shi, ba wai don wani abu ba. Tsari ne da aka taɓa yin sa a baya kuma an ga nasarar shi.
Eh, to amma yanzu tunda su suna buɗe mai tansu ne a hili, suke ga mutane abin da suke so. Shi yasa mu kuma mazaɓa muke so, mu kuma a fara zaɓen shugaban ƙasa insha Allah Rabbi ya kai ga nasara insha Allah.
To Muhammad Sani, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin, wa alaikum assalam, wa ke magana?
Malam Sarasula Hashim Gumal, barka da dare.
Barka da dare. Sannu.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, muna sauraron ka.
to ai Hausawa sun yi wata magana da suka ce an yi warkiya kowa an gan shi. To kaga su ɗan majalisa su burin su ga mun abubuwan da suke fata kenan ko kuma abin da suke so a ra'ayin su. Ai sun yi kuskure ma da suka nuna wannan zalamar ta su a fili har da za su kokarin za su juye majalisa wai a ce su za su yi aina akan cewa ke zaben da suka ga dama shi za a fara yi. Da haka mu abin da muke gani ko da zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari za a kai shi karshen karshe to insha Allah Muhammadu Buhari ba zai faɗi ba kuma muna fatan wannan abin da yake suka fituro ɗan majalisa kowa dai yana kallon su kuma kowa yana dubar da irin yanayin da gudunmuwa da ba sa ba da taka gudunmuwa akan takardun da suka zaɓe su. Da haka fatan mu Allah ya kai mu wannan lokaci kadiri da yana nan a aje.
To amin.
Da fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To Alhaji Musa mun gode da wannan ra'ayin naka. Bari mu garzaya Benue. Wane ne akan layi daga Benue?
Kana magana da magaji Loko ne sarkin yakin Janar Muhammadu Buhari na jihar
Benue. To malam magaji dan kashe rediyon ka da Allah ko ka nisance ta.
To na kake.
To muna sauraron ka menene ra'ayin ka?
Maganar da muke a maulidin na zaben shugaban kasa da na abin nan yanda muka yi wancan karan muka zaɓi shugaban kasa muka zaɓi res muka zaɓi yan majalisar da tuje a rana ɗaya shi ya kamata a bar shi haka. Bayan sati biyu kuma mu yi zaɓen gwamna da na yan majalisar jiha wannan tsarin hukumar zaɓe ta sa ya fi dacewa.
To madalla magaji mun
ra'ayina kenan kuma yadda nake gani ya dace da yadda zamu yi kenan yan majalisa su hakura mu yi yanda muka yi wancan kara.
To malam magaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum Azare.
To malam muna saurari.
Ka madalla wannan abu dai yan majalisa suna so su ga mana fitina muna addu'a Allah ba mu rinjaye a kansu. Abin da suka shuka mu kuma za mu jiru da musu da yata.
To ba ka gani wannan ba fitina ba ce suna son ne a sauya tsarin ranakun yadda ake gudanar da zaɓe ne ba wai wani abu na tashin hankali.
Abin ya riga ya wuce. Duk abin da suka yi dai idan kowa idan magi ya buɗe saboda haka mu a shirye muke. Don Allah ya yarda zaɓen shugaban kasa za a fara kuma shi zai ce Allah ya yarda.
To malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayar mu a yau zamu sake buɗe muku layukan mu gobe idan Allah ya kai mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 5 saura minti 8 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Jahararren dan wasan gaba na kasar Argentina da ke taka leda a kungiyar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya sami nasara a wata shari'a da ya kwashe tsawon shekaru 7 yana ja domin samun damar amfani da sunansa a tallace-tallacen sha'anin wasanni. Wata kotu a Turai ce ta yanke hukuncin cewa Messi na da damar amfani da sunansa a zaman abin talla. Wani kamfanin tseren kekuna mai suna Masi shi ne tun da farko ya kalubalanci bukatar ta Messi na yin talla da sunansa inda suke korafin cewa sunayen biyu sun yi kama da juna wanda hakan kan iya haifar da rudani. To sai dai babbar kotun tarayyar Turai ta yi hukuncin cewa sunan Messi ya yi shaharar da san ba wani rudani da hakan zai kawo. Mamallakin kungiyar Fulham ta Ingila Shahid Khan ya yi ta yin sai babban filin wasan kwallon kafa na Wembley akan kudin da ake zaton adadinsu ya kai fan miliyan 800. Rahotanni sun nuna cewa kan zai biya fan miliyan 500 ga filin wasan yayin da hukumar kwallon kafar Ingila za ta ci gaba da gudanar da kasuwanci a filin wasan da aka kiyasta akan fan miliyan 300. A yau ne aka tattauna wannan lamari a wani taron shugabannin hukumar. Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA ta caji kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta kasar Italiya sakamakon mamaye filin wasa da 'yan kallo suka yi bayan da aka kammala wasan farko ta kusa da ta ƙarshe a gasar cin kofin zakarun Turai da kungiyar ta sha kashi a hannun Real Madrid a jiya Laraba. Haka kuma an caji kungiyar da nuna wani babban hoton kyalle mai tada hankali a lokacin wasan a filin wasan na Munich. Wani ɗan kallo ya ci kwallon rigar ɗan wasan Munich Frank Ribery yayin da wani ya yi hoto da 'yan wasan Madrid a ƙarshen wasan. Za a yi zaman bahasin wannan cajin a ranar 31 ga watan Mayu. A bangare ɗaya kuma kungiyar Liverpool ta Ingila ta buƙaci gudanar da wani taro na gaggawa a daidai lokacin da suke cikin fargabar karawar su ta biyu ta gasar cin kofin zakarun Turai da kungiyar Roma a mako mai zuwa. Liverpool din ta doke Roma da cibiyar da biyu a ranar Talatar da ta gabata a wasan farko, amma wani masoyin kungiyar na cikin mawuyacin hali saboda raunin tashi da wasu masoyan Roma din suka yi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bada tukuci na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ake kira da warfar justice zai bada tukucin dala Amurka miliyan 5 ga duk wanda zai bada bayanai da zasu kai ga kamawa ko yanke hukunci a kowace ƙasa duk wanda ya aikata ko hada baki aka aikata ko kuma ya taimaka wajen kashe ba Amurke Joel Shrum. A ranar 18 ga watan Maris ne a shekarar 2012 aka harbe aka kuma kashe Shrum ɗan shekaru 29 da haifuwa yana kan hanyar sa zuwa aiki a Taiz a ƙasar Yemen. Lokacin da wani dan bindiga da aka goya akan babur ya tsaya kusa da motar shi ya harbe ya kuma kashe shi. Shirin wani jami'in gudanarwa ne kuma malamin turanci a wata cibiyar horarwa ta ƙasa da ƙasa, ɗaya daga cikin tsoffin cibiyoyin bunƙasa ƙasa da ƙasa dake bada agaji a ƙasar Yemen. Kwanaki kalilan bayan harin kungiyar 'yan ta'addan Al-Qaida dake yankin Larabawa ta dauki alhakin kisan. Tunda aka fara aiwatar da shirin bada takuici a shekarar 1984, shirin ya biya fiye da dala miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka bada bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko hana ayyukan ta'addanci a duniya baki daya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shirin na bada takuici na gwamnatin Amurka a shafin sada zumunta na Twitter @warforjustice. Za a iya samun ƙarin bayani akan shirin bada takuici da ya shafi Shroom a shafin internet www.rawarforjustice.net. Duk wanda yake da ƙarin bayani akan wannan lamarin yana iya tuntubar ofishin bada takuici domin yin adalci ta shafin yanar gizo ko kuma akan ta adreshin email na info@rawarforjustice.net ko kiran wayar tarho 1-800-877-3927. Ko kuma aiko da wasiƙa zuwa Rawarfar Justice, Washington DC 205-00-3-3 USA. Za a saya dukkan bayanan da za a bayar. Shirin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke ta janyewa daga yarjejeniyar shirin nuclear Iran ta shekarar 2015, amma Amurka na aiki da abokan kawancenta na kasashen Turai domin ganin ko akwai abin da za a yi domin inganta yarjejeniyar. Ya bayyana cewa Amurka ta gane cewa yarjejeniyar ba ta da wani tasiri akan makamai. Majalisar Dattijan Amurka da ra'ayinta suka bambanta ta kada ƙuri'u 57 da 42. Wajen tabbatar da wanda shugaban Donald Trump ya zaba matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka, babban daraktan hukumar CIA Mike Pompeo, wanda aka tsayar ya samu ƙuri'un dukkan 'yan jam'iyyar Republican, amma 'yan jam'iyyar Democrat 6 da ɗan jam'iyyar Independent 1 suka yi adawa. Ma'aikatan agaji 10 sun ɓace a Sudan ta Kudu, wanda jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana cewa har yanzu ba a san matsayar labarin ba. Shugaban kula da harkokin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya na Sudan ta Kudu ya bayyana cewa ma'aikatan sun ɓace ne a lokacin da ayar motocinsu ke kan hanyar zuwa Tori daga Yei a yankin tsakiyar ƙasar. Ma'aikatan sun yi batan dabo ne bayan kwanaki kaɗan da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu daga cikin ma'aikatan agaji a ƙasar. To madalla a gaishe ka. To masu sauraro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Jarmai
da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julius Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashim kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.